sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci a cikin shirinmu na Alhamis 19 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu Hashim da kanin labarai.
Jiya Laraba an dauki sabbin matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia. Yayin da kuma dokar hana ketare kan iyakar kasashen tarayyar Turai ta fara aiki. Kasuwannin hannun jari a fadin duniya sun sake rikitowa jiya Laraba saboda fargabar coronavirus. Yawan kungiyoyin masu wariyar launin fata yayi kasa a Amurka a cikin shekarar 2019.
To a cikin wannan shirin za ku ji tsauraran matakai da gwamnatin Najeriya ta dauka don takaita shigowar baki yan kasashe duniya 13 a ci gaba da hana yaduwar cutar coronavirus a waje daya kuma don rage farashin man fetur. Za kuma a ji bayanin wani likita game da tasirin wasu matakai da ake daukawa kan cutar corona. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Laraba an dauki sabbin matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia yayin da dokar hana ketare kan iyakar kasashen tarayyar Turai ta fara aiki daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shu'umar cutar murar kunan ta coronavirus. Yayin da Amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin kasar da Canada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba. Matafiya sun yi cinkus akan iyakokin shiga Turai a daidai lokacin da yawan waɗanda suka kamu da cutar marar coronavirus a fadin duniya yana fi 200,000. Kuma yawan waɗanda cutar ta kashe ya wuce 75,000. Kasashen Turai ma sun rufe iyakokinsu ga masu tafiyar da ba ta da muhimmanci. Amma ga ma'aikata da direbobin manyan motoci dauke da magani kofa a buɗe take. Kasuwannin hannun jari a fadin duniya sun sake rikitowa jiya Laraba saboda fargabar coronavirus ta yadda ma faduwar da muhimmiyar kasuwannin da ake zubawa ido wato Dow Jones ta yi ta shafe duk cigaban da kasuwar ta samu tun daga ranar da shugaban Amurka Donald Trump ya hauka ragin mulki a watan Janairun 2017. Kasuwanni daban-daban na Asiya sun yi kasa da kashi 2-6 cikin 100. Na Turai kuma sun fadi da kashi 4-6 cikin 100. Sai kuma na Amurka waɗanda suka fadi da kashi 7-10 cikin 100. Wasu lokuta Trump kan yi tinkaho da ribar da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna cigaban tattalin arzikin ƙarƙashin shugabancinsa. Yana faɗa wa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba. Amma kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 19,898, wanda da kaɗan ya ɗara maki 19,827 na lokacin da Trump ya hau mulki. Ya zuwa yanzu dai kasuwannin sun kwashe makonni suna faduwa. Sun ɗan cira a Amurka kan labarin shigar gwamnati wajen rage raɗaɗin bala'in da cutar coronavirus ta haifar. Gwagwarmayar shawo kan yaduwar cutar coronavirus a Amurka ta haddasa nawaya kan aikin yanar gizo a kasar ta yadda bangaren ya shiga hadari kamar a lokutan baya. Cikin masu fuskantar matsala sanadiyar hakan akwai cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya da dabban kamfanoni da kuma miliyoyin Amurka waɗanda ba shiri aka tilasta musu yin aiki daga gida. Su kuma dogara da yadda tsaron da yanar gizon gidajensu take domin a ci gaba da gudanar da dukkan ayyuka. Wasu jami'ai sun yi gargaɗin cewa wannan wata dama ce ga dukkan wanda ke shirin kai hari ta yanar gizo. Baki ɗaya hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kamfanonin da ke bayar da tsaro a yanar gizo sun yi gargaɗin cewa hare-haren ta yanar gizo na nan tafi.
zai shigo da ƙarin labarai. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu. Yayin da cutar coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19 ke ci gaba da yaduwa, kasashe na ta daura damarar dakile yaduwarta. Najeriya ma ba a barta a baya ba, inda gwamnatin kasar ta dau tsauraran matakai na hana 'yan kasashen duniya 13 shiga kasar da kuma rage farashin man fetur. Ga Umar Faruk Musa daga Abuja.
Gwamnatin Najeriya a yau ta dauki waɗansu matakai waɗanda za su kai ga rage farashin man fetur da ake sayarwa a cikin ƙasar, da kuma ƙara yawan ƙasashe na duniya da ta haramta zuwa ko shigowa daga ƙasar, domin tabbatar da an yaƙi shigowar wannan cuta ta coronavirus da ta kunno kai a cikin Najeriya, amma kuma aka yi ƙoƙarin shawo kanta a kankare. Majalisar Ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Shugaba Muhammadu Buhari ne ta fito da waɗannan sababbin matakai, inda kakaki a fara gwamnatin tarayya wato Malam Garba Shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da matsayin da wannan majalisar ta cimma bayan da aka kammala taron, inda yake cewa:
To, ka san shi wannan ciwo na corona duka biyu ne ga mu 'yan Najeriya. Akwai abin da ya shafi lafiyar al'umma, akwai abin da ya shafi tattalin arziki. Wanda ya fi dukan mu a yanzu ne wanda ya shafi tattalin arziki. Tunda har iya yanzu watakila in ba waɗannan isu da aka fito da su yau din nan ba, kai ba dai wani mazaunin Najeriya da ke gida da aka ce an gano shi da wannan tabbas ciwo, sai dai wanda ya shigo mana da daga kasar waje zuwa. Saboda haka tattalin arziki yana fuskantar barazana. A cikin shawarwari da aka yi yau shine dama farashin mai ya karye a kasuwar duniya. To, farashin sa tunda ya karye, gwamnati sun tace to dole shi ma a karye da farashin sa akan anan gida Najeriya. Daga naira 145 akan kowace lita man fetur da ake zuba a mota ya koma naira 130. To, banda wannan kuma akwai matakai iri daban-daban suka shafi zirga-zirga na zuwa kasashen waje. An ce jami'an gwamnati an madakatar da su su daina fita. Dan Najeriya mai zaman kansa an ce ya auna kafin ya fita. Ana ba shi shawara kasashe guda 13 da suka yi da yawancin wannan mummunan ciwo na corona, an ce a guji zuwa waɗannan kasashe. Su kuma da suke waɗancan kasashe guda 13 wanda suka hada da Ingila da su Amerika, su saurana kar su shigo mana nan, an dakatar da su. Dan kuma dole suka shigo nan, to duk wani wanda ya taso daga wannan kasashe shi ya zo nan Najeriya, to sai an keɓe shi na sati biyu nan kuma kullum a neman gwaji. Kullu matakan da aka sanar kenan.
Wannan kana ganin zai zama abun amfanu ga Najeriya, ganin cewar ba kowace ƙasa ce ta rufe iyakokinta ba, kuma matsalar wannan ciwon ba kowanne ɗan ƙasa na ƙasar duniya ke da shi ba, kamar 'yan Najeriya ma shigo mata da su aka yi.
To, a wannan ba wuyar fahimta zai yi ga wanda yake a Najeriya ko kuma a mutum na duniya ba. Saboda mu dai kamar yadda nace maka, duk wanda izuwa yau dinnan duk wani ciwon nan da aka gano wani ne ya taso daga wata ƙasa ya kuka a Najeriya aka gane yana da shi. To, saboda haka ashe dabara ce cewa su can su zauna, mu kuma nan mu keɓe kanmu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ta tattauna da ne da shi a Abuja bayan da majalisar ministoci ta Najeriya ta ɗauki waɗansu ƙwararrun matakai dangane da sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma yaƙi da kwararowar cutar nan ta coronavirus wadda ta firgita duniya baki ɗaya a halin yanzu. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Sarfilu da ƙarin labarai.
Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yanzu shine kan gaba a yakin neman zaben dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, domin tunkarar shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zabe mai zuwa a watan Nuwamba. Biden, wanda wannan ne karo na uku ne da yake takarar zama shugaban ƙasa a tsawon sama da shekaru 30, cikin sauki ya doke Senator Bernie Sanders na jihar Vermont a zaɓukan fitar da ɗan takara a jihohin Florida da Illinois da kuma Arizona ranar Talata, wanda hakan ya bashi kusan wakilan delegate da yake buƙata don zama ɗan takara a babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli. Bayan da ya faɗi a jihohi 19 cikin 24 a zaben fitar ɗan takara waɗanda Biden ya ci, kwamitin yaƙin neman zaben Bernie Sanders ya faɗi jiya Laraba cewa zai tattauna da magoya bayansa domin tantance yakin neman zaben nasa. Amma babu wata alama da ke nuna cewa ɗan takarar da ya ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu zai janye daga takarar. Yawan kungiyoyin tsana ya ragu a Amurka cikin shekarar 2019, amma yawan masu ra'ayin PP ta launin farar fata na ci gaba da karuwa a cewar kungiyar yaƙi da launin fata jiya Laraba. Kungiyar SPLC da ke jihar Alabama ta ce yawan kungiyoyin wariyar launin fata a Amurka ya yi ƙasa da kusan kashi 8 cikin 100 zuwa 940, wanda rushewar wasu manyan kungiyoyin Nazi biyu ya haddasa. Yawan kungiyoyin na karuwa ne duk shekara cikin shekaru huɗu da suka gabata, inda a shekarar 2018 suka yi yawan da ba a taɓa gani ba zuwa 120. Jiya Laraba, ƙasar Pakistan ta ce wani samaman da sojoji masu yaƙi da ta'addanci suka kai a kusa da iyaka da ƙasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar aƙalla sojoji huɗu, ciki har da wani babban soja da kuma 'yan ta'adda 7. Wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar na cewa wannan mataki da aka ɗauka biyu bayan wasu bayanan sirri a daura da iyakar da ke gundumar arewacin Waziristan ya haifar da musayar wuta mai tsanani lokacin da dakarun suka zagaye yankin da ke zaman ɓoyar 'yan ta'adda. Haka kuma a arangamar, soja ɗaya ya samu rauni, an kuma gano wasu manyan bindigogi da harsasai har da ababen fashewa, in ji rundunar sojin. Yankin na Waziristan an daɗe da saninsa a matsayin matattarar 'yan ta'adda da ke alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na gida da waje da ake ɗorawa laifukan kai hare-hare a Pakistan da kuma kan tawagar da sojojin Amurka ke jagoranta a Afghanistan.
Yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar batun na coronavirus. A halin da ake ciki kuma, yayin da cutar coronavirus ke daɗa yaɗuwa a sassan duniya, ƙwararru a fannin lafiya na ci gaba da ba da shawarwari kan matakan kariya da jama'a ya kamata su riƙa ɗauka. A baya-bayan nan an buƙaci mutane su dinga ba da tazara a tsakaninsu a duk lokacin da za su haɗu, wato abin da ake kira social distancing a Turance. Abokin aikinmu Muhammad Lalo ya tambayi Dr. Abdulmumin Sa'ad, mazaunin nan Amurka, abin da wannan salon yaƙi da cutar na coronavirus na ba da tazara ke nufi.
Yau a bayanin da kai na cewa ake cewa social distancing, abin da bayani ya nuna bayanai na kimiyya ko kuma na sanin halayyar wannan cutar ta coronavirus shine shi kwaya-kwaya cutar da ana ɗaukar ta ta hanyar shakar wani feshi da yake fitowa daga bakin mutane yayin da suka yi magana ko suka yi numfashi ko kuma suka tari ko atishawa yayin da suke ɗauke da cutar. Idan mutum yana kusa da wanda yake da cutar a ƙasa da mita 1 zuwa mita 2 ko a ce ƙafa zuwa ƙafa 6, so wannan cutar mutum zai iya shaƙa ya kamu da cutar. Saboda haka abu da aka gano cewa yana da mahimmanci wajen hana yaduwar cutar shine mutane su riƙa nesa da juna, inda ba za ka san waye ke ɗauke da cutar ba kuma waye ba shi ɗauke da cutar. Abu mafi mahimmanci shine duk inda mutane suke da taro ko suke zaune guri ɗaya su riƙa ba junansu tazara na kaman wannan mita 2 zuwa ƙafa ko kuma ya ce mita 2 ko kuma aƙalla ƙafa 6. Kowanne mutum ya fi fahimta kusan dai abu ɗaya ne, saboda haka zai daƙile bakin cutar. Sannan kuma mutane su riƙa wanke hannunsu akai-akai, shi ma yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cutar.
To, dakta, akwai ƙasashe da dama a nahiyar Afirka da wannan cuta bai ta ɓulla ba, misali jamhuriyar Nijar. Kamar irin waɗannan ƙasashe, waɗannan matakai ya kamata su riƙa ɗauka?
To, gajen magana shi ne mun ga kasashen da ba su rufe iyakokinsu ba kuma sun iya daƙilewa, wani su kuma sun rufe. Babu wata takamaimiyar ansa da zan ce a game da wannan. Kowace ƙasa tana duba iya halin da take ciki da kuma iya hatsarin da take ciki na kamuwa da wannan ko harbuwa da wannan cutar, sai su ɗauki matakin da ya dace da su. Abu mafi a'ala dai shi ne da muka tabbatar cewa ya nuna cewa yana yin tasiri shi, na ɗaya dai a wayanmu da mutane kai. mutane su san taya ake harbuwa da wannan cutar, kuma taya mutane za su kare kansu da sauran al'umma da karbuwa da wannan cutar. Abu na biyu shine wanda yake da muhimmanci shine hukuma ta sanar da mutane su rage cuɗedeniya. Tarurruka irin na addini ya kamata a ce a yanzu halin da ake ciki kasashe da yawa sun daina, ko kuma gwamnati ta yi doka a daina irin wannan tarurruka, ko a masallacai ko a majami'u mutane su riƙa yin ibada a gida. Sannan in ka fita ka tabbata kana bada tazara kamar na mita 2 tsakanin ka da shi, saboda zai wuya ka shaƙi numfashi ko kuma ka shaƙi maganan da yake, ko kuma tari ko atishawa. Idan mutane sun yi atishawa ko tari su kare fuskansu. Abu nake sa tambayanka na cewa me kasashe ya kamata su yi, kasashen da ba su kamu ba, da kuma kasashe irin Najeriya da suke da yan kamar mutum takwas yanzu aka ce, ko mutum takwas ne abinda dai alƙalma suka nuna, da sauran kasashe na Afirka abin da ɗaya ne za su ɗaya dai. Dole ne su tanaji matakai na gaggawa, me za a yi idan an samu yawan jama'a sun taru ga wannan abun. Abu na biyu kamar yadda na kara maimaitawa shine a wayar ma mutane kai.
To dakta, yanzu kamar an mutum ya killace kanshi a gida, ya mu'amalarsa za ta kasance da sauran yan uwansa, wala Allah mata ko miji ko ƙanne ko yayyu da sauransu?
Abin da ya mafi a ala shine na ɗaya dai kafin mutum ya killace kanshi tabbatar cewa an sanar da hukuma cewa yana tunanin yana ɗauke da wannan cutar. Sannan kuma an yi gwaji kafin a yi mai gwaji ɗin zai killace kanshi, kuma ya sanar da iyalan shi cewa yana tunanin cewa yana ɗauke da wannan cutar. Saboda haka sai a samu wani ɗaki da wanda ba bai kusanci da mutane ba, inda za a riƙa mu'amala da mutane. Sannan kuma abu na biyu shine su a cikin iyalan shi a iya zaɓen wanda ya fi lafiya, matashi ko matashiya wanda ba alamun ciki ko ana goyon yaro ko makamancin haka, da zai zama shi ne yana bashi kulawa.
Saboda menene ka ce a nemi matashi kamar mai ƙarfi a jika?
Saboda bayanan da ke faruwa shi ne idan mutum ya haura shekara 60, mutanen da suka zama wannan cutar ta fi musu illa ko kuma suka fi zama ta fi musu zafi, za ka ga mutane ne wanda suke da nisan shekaru sun haura shekara 60 da wani abu zuwa sama 70-80.
To a gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka bai ba.
Kasika lokacin muna bama sai aka tara bama. To da aka tara bama, ina gaban babana karami. Babana ya rasu tun asadda. Ina gaban babana karami. To babana karamin ma aka zo ranar da bukwaram suka shiga mana da daddare suka kashe shi a bayan gida, da suka kashe shi muka rasa ina zamu shiga. Babana karamin ce mana kai mu binne gawan shi. Shi suka ba wa kaya tona rami, ya tona rami da kanshi, ya shiga ya kwanta, aka harbe shi, kuma aka ce mu biyu da matar shi mu binne rami.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau shirin domin iyali ya sake bakuntar sansanin yan gudun hijira da ake kira Bakasi a jihar Borno, inda a wannan karan muka yi hira da wata da kungiyar Boko Haram ta maida mareniya da kuma tilasta mata komawa sansanin yan gudun hijira tun tana 'yar shekaru 11. A lokutan baya mun haska fitila ne kan zargin da ake yi cewa ana kuntatawa mata a sansanin da ake yi wa mata fyaɗe, waɗansu kuma su shiga irin wannan halin domin neman hanyar ciyar da 'ya'yansu. To sai dai a wannan karan lamarin ya bambanta, domin a nan Waɗansu gungun matasa ne da ke sansanin ƴan gudun hijiran suka yi wa wata yarinya taɗe bayan da babarta ta hana wani saurayi da suka fara soyayya da shi ya aure ta sabili da bambancin kabila. Kada da yan kai ku da nisa ga bayanin wannan yarinya ƴar shekaru 16 a hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu.
Ina ba kasika lokacin muna bama sai aka tara bama. To da aka tara bama ina gaban baba na karami, baba na ya rasu tun asadda. Ina gaban baba na karami, to baba na karamin ma aka zo ranan da bukwaram suka shiga mana da daddare suka kashe shi a bayan gida da suka kashe shi. To sai mu yaran shi da mu matar shin kurma ce. To mu yara mu biyu da ni da yarinyar shi guda ɗaya ne muna wajen su. To mu kuma muka fito muka zo kwandiga. Abokanan mutanen anguwa aka suka taimake mu. Da mota muka zo, mutanen anguwa ne aka suka taimake mu. Wasu bare-bare
lokacin suka kashe shi ku kadai aka bari a gida kenan?
Mu kadai aka bari takwaran shi a bakin kofa. Mu mun gudu mun shiga gidan makota ne, gidan takwaran shi. To takwaran shi ma kamin ya bude mota mu shiga suka zo shi ma kawai suka harbe shi ya fada a cikin motan. To da ya fada muka rasa ina za mu shiga. Baba na karamin ce mana kan mu binne gawan shi. Shi suka ba wa kaya tona rami, ya tona rami da kanshi. Baba na karamin shi da kanshi ya tona rami. Ina gidan shi. Ya tona rami. Ya tona rami. Ya shiga ya kwanta aka harbe shi kuma aka ce mu biyu da matar shi mu binne rami. Matar shi ko a wajen ba hankali. Mu da yayarta, yayata yarinya ba ta ji kurma ce. Ni da yayata mu biyun to ba yanda zamu yi. Muka suka ce mana idan ba ku binne ba zamu duke ku anan wajen. Daga mai nuna mana wuka sai mai nuna mana bindiga sai muka binne ramin. Ba mu binne mai kyau ba ma muna kuka ba mu. Muka binne rami. To muka fito zamu gudu mu je gidan takwaran shi. Takwaran shi ma a bakin kofa. Ashe ko daman sun san su ne ba mu sani ba. Ko mene ba mu sani ba. Takwaran shi ma suka harbe shi da bindiga ya fada cikin mota. Kawai muka zo na a wajen bayan da zamu. Muka zo na aka to mun gari baye suka zo da mun kwana a wajen motar shi din ba inda muka motsa. Suna harbe suna zuba mutane a cikin dam akwai gada suna zuba mutane. To mu kuma muka ce ba inda zamu shiga muka gudu wajen makotaka. Da daddare ne suka dibe mu ya ali wani yaro ya zo ya dauke mu ya tafi da mu cikin anguwa Tandare. Ba dan uwan mu bane kawai sani ne haka ya san baban mu din. Kawai dan anguwa ne shi makocin mu. To ya dauke mu muka zo muna zuwa da kafa a cikin jeji. Idan muka ga mashinan suna zuwa da motocin sai mu fada a cikin tumfafiya mu kwanta. Idan muka gani haka muna fada a cikin tumfafiya muna kwantawa sai washe gari da safe muka shirya muka fita muka zo Gonge. Da muka dawo Gonge sai suka ce mana to mu shirya mu fitan ku Kwandiga. Ni ban ma san ina ne Kwandigan ba. Muka shirya muka zo ban taba barin bama ba. Ban taba barin bama ba
sai kina da haihuwa.
Haihuwa na ni yanzu bare uci shekara 16 ba ko 16
ne. Lokacin da abin ya faru kuma shekara nawa?
Abin ya faru yanzu shekara 5 yana neman na 6. To mun shigo mun zo Kwandiga sai muka zo tashan bama. Ana akwai ƴan uwan mu akwai ƴan uwan mu da muka dawo to dan uwan mu ma ya zo Mangono suka ce. To da ya zo Mangono muko ba mu san inda ya tafi ba. Kuma ni ban san sunan shi ba. Yarinyar ma ta rasu. To mamar shi kurma gashi tana Kwandiga suka ce yanzu haka ni ban san inda take ba amma dai an ce tana Kwandiga. To mun zo haka ni ina zo ne akwai uwar ɗakin baba na mahaifina din a Bakasi. Mun ina gabanta haka sai akwai yaron da yake sona wani dan bare-bare yace yana sona. Ya tura iyayensa da fari tace a ita aje a tambayi mijinta ita barata ba da yarinya ma ba barbare ba sai ba ki ba mijinta ya je ga wayya dawo suka zo suka tambayi ba mijinta din da suka tambayi mijinta yace to shi dai a tambayi rayin matar shi ai yarinya ba nashi bane yar uwar matar shi ne a tambayi matar shi. To da suka tambaya matar tace ta barata ba ba barbare yarinyar ta haka. To yaron su ya aiko manyan shi so daya suka ki so biyu har na uku nan. To shikenan sai ina tafiya ruwa da daddare mun yi abin nan da kwana biyu. To sai na fara jin a bakin abokanan shi suna cewa ai yace in ya kama ni ba zai bar ni ba. Ni kuma sai yazo ya zama bana fita a cikin gida ma kwata kwata ina zaune a gida so a cikin camp din so daya na tashi na je ruwa. Zan je ruwa kenan mun zo mu wuce ta bayan gidan su haka. Sani ba a shaida abokanan shi sun taru da yawa kawai a wajen shi da abokanan shi suka danne.
Dukansu. Amma shi ɗaya daga baya kuma ya kira waya kan cewa tun da shi ya ga iyaye na zai aure ni sinki ko da yaushe ai zan neme shi. Akwai abin shi da ya bari a wajena ko da yaushe zan neme shi in bashi. Kamin duniya ta ce nan zan neme shi in bashi abin shi. Yanzu ban san ma inda ya tafi baya kiran mu a waya.
Kun yi soyayya da shi ne?
Eh, mun yi soyayya da shi.
A son shi kuma?
Eh.
To, bayan kun yi soyayya da shi ya nuna cewa yana son ki zai aure ki. To, me yasa ki fa wuce ki amince da aure?
Ba na kin amince bane. Idan ya zo gidanmu in ya tafi matar da nake gabanta duka na take shi yasa ni idan ya zo bana fita sai in zo na cikin gida da daddare bayan ya zo ya tafi sai ta kama ni ta mun duka shi yasa ni bana fita to so ɗaya da na fita shi da abokan shi ashe ban sani ba san hada baki yanzu gaba ɗaya ba sa cikin kam din mu dukkansu sun gudu shi ɗaya ne
shi ɗaya ne
kuma
sanadiyar shi na aka samu wannan yaron me su da yaron
ma Adam
to yanzu gani cewa wannan yaron danki ne kuma kike rike shi kema ba uwa ba uba kuma da suke rike shi kema babu su
duk wanda da Niger
wace
ita uwar daki nan ta tafi Niger mijinta ya tattara sun tafi Niger
har rayuwa take gare ki
yanzu haka ni ɗaya nake zaune a daki ni kadai daga ni sai yaro na sai kuma makota
akan din
eh akan din
amma ɗan uwan mahaifin wannan yaron suna zuwa wurin ki
su suna kwandiga ne
okay
to ni kuma ban san ƴan uwan shi ba ni da ma yaron ɗaya ne so biyu ne ko na uku na kalli iyayen shi ni in sun zo ma bana gida sai dai in je in zo na makota
to lokacin da kika samu juna biyu ya taba zuwa ya ganki
bai taba zuwa ba
har kika samu kanki
eh bai taba zuwa ba ni kadai nake zaune abu na haka ni je asibitin rescue suka auna ni to haka suna bani magani har na zo na aiku da na zo na aiku ma to shikenan ina da ke da shaka abu na ba ni abinci ma bana doka kam din idan na dinka fula kwana 40 yake karewa waje na da shike ya zama ni ina da yaro a hannu fula kwana 40 kwana 50 wata ran in ban gama ba da wuri yake kare kuma sai Allah da yasa na iya kiso in nayi kiso za su bani mutala 4 naira 100 abuna in sai abinci na in ci haka nake yanzu
ke wace yare ce
ni mafa ne ba yaron mu
da yabo
ni mafa ce
ku yan ba mane ba to yanzu shi wannan saurayi da yake haka in ya sake dawowa gare ki zaki karbe shi ko ya zawo
a yanzu gaskiya bazan karbe shi
ba ke amince da shi a matsayin miji
wata? A'a bana so bazan amince da shi ba.
Me yasa tun da har kuna da tsakani?
Babu tun da dai har ya sa abokanai suka danne ni bazan kara amsa mirwaye da wani maganan soyayya ba. Balle ma bare zo ba ma ya gudu mutanen da suka san su ma yanzu sun zama na babu ni ban san inda ma suka tafi ba yanzu bana ganin su a kam din ma.
Ban san inda kuma ya tafi ba.
Ban san inda ya tafi ba. Ko ya tashi ba a da kamin na aiku tun ina da cikin wata biyu ne haka so biyu ya taba kira na a waya kuma zai kira sai dai kira da private number. Baya kira da number.
Kin taba makaranta ne?
Eh.
To aji nawa kike?
Ina JSS 2 ne ko ina JSS 2 ne yamin.
To lokacin da kike karatu kina sa ranki zama menene idan har kin kammala karatun ki?
Doctor.
Doctor. Wato likita. So yanzu kin samu damar koma karatu zaki koma?
Zan je.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Haruna Dauda Biyu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu maza ba
to a gaida alheri Grace da wannan shirin nata da kuma wannan muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takeice
jiya Laraba an dauki sabon matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia yayin da dokar hana ketare kan iyakar kasashen tarayyar Turai ta fara aiki daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shu'umar cutar murar kunan ta coronavirus yayin da Amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin kasar da Canada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba wasu lokuta Trump kan yi tinkaho da riba da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna ci gaban tattalin arzikin karkashin shugabancinsa yana faɗa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba amma kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 19,898
kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima karfe 8 agogon Najeriya kamar da chaji wato karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Tuba Hero Diodone da ya hada shirin da kuma bada umarni, ni ce Aisha Tusile. A huta lafiya.